sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 60, 49 da kuma 25. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za su iya kama mu kai tsaye a gidajen rediyon VOA Africa akan mita 102.5 da Radio Amfani da Sarauniya da Fara'a da kuma FM Nomad da Dalal FM. Kuna ma iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a kodayaushe akan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Jama'a masu sauraron mu assalamu alaikum. Nazir Ahmad Hausawa ne tare da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC nake fatan kun tashi lafiya. Ladan Ibrahim Ayawa na tafe da shirin zabe ko nadi. Amma kafin nan bari mu fara da cikakken labarin duniya.
Masu sauraro assalamu alaikum. Ga cikakken labaran mai karanto su Ladan Ibrahim Ayawa. Dubun dubatan jama'a ne galibi dalibai suka gudanar da wani gangami a nan Washington da ma sauran birane da ke fadin Amurka domin ganin ƴan majalisa sun samar da dokar da za ta kare rayukan dalibai a fadin Amurka da ma samar da sauran mataki na mallakan bindiga. Neman wannan dokar ko ya biyo bayan yadda ake amfani da bindiga barkatai ne wajen kashe mutane babu gayar babu dalili musamman a cikin matasa. Da yawan ɗaliban makarantar Parkland na jihar Florida, inda wani matashi ya shiga makarantar Marjorie Stoneman Douglas High School, ya kashe mutane har 17 a cikin watan jiya, su ne suka bi sahun sauran ɗalibai zuwa Washington DC domin ƙarawa matasa ƙwarin gwiwa da su tashi tsaye domin ganin an samar da dokar hana mallakar bindiga barkatai. Haka ma a can Atlanta, Georgia, nan ma dubun dubatan jama'a ne suka yi kwatankwacin irin wannan gangamin da aka yi a nan Washington DC. Ciki ko har da ƴan makarantar da aka yi harbin da ya yi sanadiyar mutuwar mutane 17 a Florida. A gangamin na Atlanta, har da sanannen sanatan nan mai rajin kare haƙƙin bil'adama John Lewis, haka ita ma magajin garin Atlanta Keisha Lance da wasu ƴan majalisar dokokin jiha sun halarci wannan gangami. A can New York ma, tsohon ɗan ƙungiyar mawaƙan nan Paul McCartney ya bi sahun masu wannan gangami yana mai shaidawa kafar yaɗa labarai ta CNN cewa a daidai wannan wurin da ake gangamin ne aka kashe wani babban abokinsa sakamakon irin wannan hali na mallakan bindiga barkatai. Waɗanda suka shirya wa gangamin suka ce an gudanar da wannan gangami ne a wurare 800 a faɗin duniya, ciki ko har da Tokyo, Berlin da Paris, sai dai wasu wurare gangamin ya yi karo da cikas. Sai dai har aka ci aka suɗe shugaba Trump bai ce ufan ba game da wannan domin ko baya ma cikin Washington a jiya ɗin da aka yi wannan gangamin. Sojojin Amurka sun ce sun samu nasarar kashe wasu ƴan ta'adda biyu a wani harin da suka kai ta sama a kudu maso yammacin Libya jiya Asabar, a ci gaba da kokarin da rundunar ke na ganin ta hana ƴan ta'addan samun matattara a ƙasar ta Libya. Harin wanda ya kai har wajen birnin Ubari an shirya shi ne tare da aiwatar da shi da haɗin kan gwamnatin ƙasar da ke birnin Tripoli, wadda ita ce gwamnatin da ƙasashen duniya suka yarda da halarcinta. Wannan sanarwar dai tana kunshe ne a cikin bayanan da kwamandan Amurka mai kula da kasashen Afirka ya fitar. Sanarwar ta kara da cewa binciken ya tabbatar da cewa sakamakon wannan harin ba wani farin hula da aka rutsa da shi. Wani wanda yake a Ubari Ganauni ya shaidawa kamfanin dillancin labaran Reuters ta wayan tarho cewa sun ji karin fashewar wani abu da tsakar rana. Wani gida da ke wurin da ake kira Fursan, inda wannan bom din ya sauka, ya dalilin mutuwar mutane biyu. Wannan taliki da ke makwabtaka da wannan gidan ya ce gidan da wannan bom din ya sauka gida ne da ake yawan ganin baki na yawan shiga cikinsa. Wasu kafafen yaɗa labarai na ƙasar ta Libya sun ta nuna wato hotunan gawar wani mutum ya yi kata-kata domin har ma kai ya fita daga gangan jikinsa. Sojojin na Amurka dai suna kai hari jefi-jefi a 'yan shekarun da suka gabata da niyyar auna 'yan ta'adda. Ko a shekarar ta gabata sai da Amurka ta ce ta samu nasarar kashe ƴan ta'adda da dama a kudancin ƙasar ta Libya da niyyar hana su taruwa a wannan ƙasar. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka da ke nan birnin Washington DC. Kafafen yaɗa labarai na ƙasar Rasha da Siriya sun ce mutane sama da 100,000 ne suka bar gabashin gauta da ke ƙasar Siriya, ciki ko har da 700,000 da ke cikin ƙungiyar ƴan tawayen da suka yi tunga a wannan wurin. Dubban masu faɗan ne da iyalansu suka bar wannan wurin cikin mota kira bus, haka ko ya biyo bayan yarjejeniyar da aka cimma ne tsakanin ƙungiyar ƴan tawayen na Falar al-Rahman da Russia da kuma mahukuntan ƙasar Syria. Barin wannan wuri da waɗannan mutane suka yi yana zuwa ne kwana ɗaya bayan Falar al-Rahman ta amince ta yi saranda a yankin na Gauta, ciki ko har ma da gefen gari da suka hada da Albin, Zamalka, Entarma da Joba. an dai amince da su wuce ba tare da kace na ce ba har zuwa gunduman Idlib. Yan tawayen suka ce wannan yarjejeniyar zai bada damar masu gudanar da ayyukan jin kai da aikin kiwon lafiya su samu damar isa ga fararen hula dake wannan yanki. Shugaban Amurka Donald Trump ya yi Allah wadare da wani hari a ƙasar Faransa da ya dalilin mutuwar mutane hudu ciki ko har da wani dan sanda da ya yi musayan kansa da waɗanda ‘yan bindigan suka yi garkuwa da su a wani shagon sayar da kayayyakin masarufi da ke garin Trips a kudu maso yammacin ƙasar ta Faransa. A shafinsa na Twitter, Shugaba Trump ya ce, tunaninmu da addu’o’inmu suna tare da waɗanda wannan mummunan harin ya rutsa da su. Tun farko dai ministan cikin gida na ƙasar ta Faransa ya ce Laftanar Kanar Amur Brosson ɗan sandan da ya yi musayan kansa ya rasu.
So labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashin Hausa na murya Amurka a nan birnin Washington DC. Madalla yanzu kuma lokaci yayi da Ladan Ibrahim Ayawa zai gabatar da shirin sa na zabe ko nadi.
Jama'a assalamu alaikum barkamu da warhaka da ma sauraro ku a cikin wani sabon shirin zabe ko nadi wanda ni Ladan Ibrahim Ayawa ke shiryawa kuma na gabatar. Yau shirin yana kasar Kamaru ne inda yanzu haka ake gudanar da zaben yan majalisar dattijan kasan. Kuma wakilinmu da ke Kamaru din Muhammad Awal Garba shine ya mana jagora domin ko ya tattauna da dukkan masu ruwa da tsaki a wannan zaben da ake yi yau din nan. Kuma da farko ga shugaban walwalar jama'a na hukumar zaben wato Alhaji Zakar Muhammad. Kuma Muhammad Awal Garba ya fara tambayan sa ne ko wasu matakai suka dauka domin ganin zaben na yau ya cimma nasara?
Eh, na farko dai zaben nan san ya kai cewon jalisan da zaben nan ba kowa da kowa bane yake tafiya yin zaben. Wato su kansila ne a yau suke tafiya zaben yin to mataki tun da aka sa ranar wannan zaben yin yau tun da aka wannan rana kafin Allah ya kawo mu shi mun riga mun shirya komai mun gansu mun yi musu ma kartansu na zabe domin akwai kartansu da ake musu na zabe wato yau ne kawai amfanin kartin yin to duka kayan kuma gudanar da zaben yin duk gashi dai mun sa muna fatan a duka faɗin Kamaru gaba ɗaya.
To wanne matakan tsaro kuka dauka domin ku tabbatar an bada wato an inganta zaben a kasar Kamaru?
Eh, lallai ne zabe dai abu ne wanda kowa don ranshi yake yi kuma ba wanda ya sai kira kamar da in ya shiga wato cikin wannan nan daki in gaskiya yin zabe din. Amma wannan zabe ne wanda da yake kansula ne suke yi an san cewon wannan wato kungiyan da mutane kaza da take da shi an san wannan to dai amma zabe kan ba sanin yanda za ta shige har sai ta kare mu a matsayin mu na tafiyar da zabe din mun dauki duk matakai wanda cewon abinda mutane suka zaba abinda da majalisar sun kansala suka zaba shine zai fitar wanda kowane kansala ya zaba shine zai fitar wato muna nufin anan cewon sakamakon zabe da kujeran da aka zo nayi zabe in komawa za ta yi ma wanda mutane suka zabe shi mun dauki duk matakai akan cewon wato ka yi ma gudi a wannan zabe in.
To yaushe za ku bada sakamakon zabe ga baki daya wato kafin mutane su san cewon ga waɗanda suka zaba an ba su?
Eh, nan da ruwa take tafiyarwa ne da nan da sati biyu ne wato kuma ita wannan ku supreme ku constitutionnel da aka yi ita ne za ta bayar da sakamakon wannan zabe amma sannan da sati biyu ne take da lokacin da za ta iya za ta bayar da.
To da yake a majalisar ta dattijai da ke kai yanzu kusan dukkan 'yan majalisar 'yan jam'iyya guda ce wato jami'a mai mulki, sai Muhammad Awal Garba ya tambayi Alhaji Hussein Inusa dan takara a majalisar dattijan cewa ko yana da kwarin gwiwa game da wannan zabe.
Alhamdulillah Mala Awal, ko shakka babu bana sanda kekan alamuran sun da gani kuma muna ganin ko shakka babu bana za samu canji ba zai yi kamar yanda aka saba wancan shekaran da aka yi zallan FDP sai ne a cikin majalisa ba bana kan muna ganin za ta canza zani domin za a samu 'yan adawa saboda babu yanda za a yi tafiya babu 'yan adawa ka sani dole ne a dan sun musanya a dan sur a tsoka da ɗan adawa su kuma gashi kuma muna ganin zabe na tafiya kuma muna fara cin nasara insha Allah muna ganin nasara ko shakka babu insha Allah muna ganin za ta canza zane ko shakka babu
to me kike gani a kansiloli sun karbi kiran da aka yi don fitowa su kada muku ƙuri'u
a ko shakka babu kansiloli sun bada himma sosai a wannan shugaban kasa wannan lokaci dai ya sa adalci a cikin sha'anin ya sa gaskiya kwarai da gaske ya nuna kuma yana so a tafi da kowa ba irin wancan majalisa bane da aka yi ta 2013 wanda zallan su ne a cikin majalisar sai wanda aka nada daga waje wanda ba wani dan adama kurare a cikin na ganin jam'iyyar FDF da suka samu sanata guda 7 wanda bana muna ganin kan za a yanka haka insha Allah muna ganin za a dubi kusan kashi 40 ko 45 in Allah ya yarda
to ya kake ganin hukumar zabe mai zaman kanta na kasar Kamaru ta shirya tana gudanar da zabe ba wani maguji da za a yi
a takin tsaba mu ga alamar maguji ba a yanzu kan ba mu san zuwa yamma ba ka san da yamma ake magudin kuma muna sa rai ba za a yi magudin ba domin muna ganin yanda abubuwan suke tafiya nan muna ganin za a yi gaskiya in Allah ya yarda
to sai dai yayin da Alhaji Hussein Yunusa ke yakinin ba za a yi magudi ba a zaben na yau shi ko Alhaji Jibril mai yaki dan babban jami'ar adawa a kasar ta Kamaru ya ce magudi kan ai kamar an yi an gama ne domin ko ga abin da ya shara wa Muhammad Awal Garba
malawan abin da yake cike zabe a Kamaru mun riga mun rantsa cewa duk wani zaben da za a yi shi an yi da mu koda dai za a yi cuta wada bin ne zamanin da mu aka yi amma ba haka ba ai a Kamaru ba taba yin zabe wato a yi adalta ce
wato yanzu kuna kun ga cewa za a iya yi muku magudi a gama da ku a wannan zaben da za a yi
wannan haka ne wannan mun riga mun san wannan mu dai mun riga mun tsayar cewa ba za ta bayin zabe bayi da mu ba shi sa kuru muke je zaben nan don kada ce mun yi zabe an ba haka ba a Kamaru ba taba zabe da adalci
to ya kake ganin kun tura duka wakilan ku ne a rufunan zabe haka danga wakilai ina gani suna gadin akwatin zabe kuma kun tura naku
mun tura namu namu suna na ko ina to ga abin nan kasan zabe ne wato na councilor ne suke zabe kuma councilor ne kasan kuma councilor a Kamaru haka nan mafi yawancin councilor gaba daya ita jama'iyya mai mulki ita ce ita take da su duk wani hanyar da za ta yi na yin magudi
wato kun san cewa dai ko ba za ku samu wani su ɗan majalisa na ku zo mu gani ba kenan a yau din nan
a wannan dai sha Allah ya kuro
to me fatan ka bayan an kammala zabe
a mu dai fatan mu dai a ci gaba da abin da yake tafiya har mu zo kan zaben shugaban kasa magana shi ne namu fatan kina yanzu
to yanzu an zaben shugaban kasa kuna ga ko wani abin da za ku yi
a sosai kuwa sosai domin muna da dan takara wanda a ciki a Kamaru yanzu yana da cikin wanda yana da kamar kashi 70 a cikin 100 a duk cikin fadin kasa da ake so to sabila da hakan nan shi sa mun san cewa za mu tsayawan daka akan wannan zaben ne mu ga yanda za ki riga mana zabe mu hayya kare
to yanzu ga masu sanya idan na kasashen duniya su shigo kasar Kamaru gashi suna nan ta koyina suna zagayawa ga kuma hukumar zabe mai zaman kanta Elecam ga sunan su ma sa ta gudanar da aikin su yanzu ka yarda da halaccin waɗannan kungiyoyin
wa'ancan kungiyoyin mun yarda amma Elecam kan ka san dama Elecam ba gwamnati ba ne zaka dauke ni ka sani a waje ne kuma ka ce ina bin nan gobe ka zo kana bukatar na bin ban taimaka ma ba
to amma kansilolin ku dai kan kun ce musu zabe ku ne ko kuma
mun ba mu duk ba namu kadai ba duk wani councilolin da suke gasa mun je mun musu campaign zabe wannan kuma zabe yanzu ya shauran nasu mun je mun musu zabe su duk wani dan Kamaru ya san halin da kasar nan take duka kowa ya san halin da kasar nan take to shi yasa mun ga mu kowa in kuna so kasar ta tafi haka to in kuna so kasar nan a samu canji gobe mu samu mu ci gaba da samun zaman lafiya kasar nan kenan
to sai dai da Muhammad Awal Garba ya tattauna da ɗaya daga cikin jigo a gwamnatin ta kasar Kamaru din game da wannan zabe musamman akan matakan tsaro da ma duk wani abu da zai kawo nasara ga zaben sai Alhaji Ruwan Sharubutu ya ce mashi
to abin da zan gaya maka cewa dai kai ma ka ga an hadu a wannan wadan zabe to kuma abu da na farko da muka sa shine mun saka mutanen mu ko ta ina wakilan mu nan a ɗakin zabe wanda su ɗan hamayya ba su iya sakawa saboda ba su da yawan mutane da su iya sakawa amma mu musa sakana mu ko ta ina suna da tsaye suna ganin masu zabe wanda zai zo jefa zaben shi ya fita da wanda in an zo ana kirgawa wanda za su yi sayin takarda cewa eh mutum kaza ne suka yi zabe duk mun saka a waje kuma ga sunan mun saka su a waje saboda rashawa da cin hanci a dinga lura saboda kar wayansu ce za su bada wani kudi a jaye zabe sai a kaba su dan sanda kuma suna tsaye suna jira
duk wani zabe da aka wato duk wani sakamakon zabe da aka fitar da shi za ku amince ko da a ce ba ku ne kuka yi rinjaye ba
to amma mun san cewa za mu yi rinjaye saboda in ka lura a cikin ɗan abin nan manyan councilan da za su yi zabe 10,000 ne da abu to amma mun muna da 9,000 da kadan to kaga ba yanda za su yi su kada mu ko ya aka yi dai za mu je gaban za mu hau kansu eh su tunda wayansu ma ba su nan duk cikin kasa wayansu waje shida kaya kaman babban ɗan abin nan jam'iyyar hamayya na kasa da ake kira SDF kaga su waje bai fi shida ba da suka saka a cikin kuma region din Kamaru guda 10 ne to kaga ne in suka ci a waje shida ma kaga dai muna gaba da su to sauran kucikucin party kuma wanda mai daya mai biyu wannan kaga ba su samu koma gaban mu ba
wato har ila yau dai ko za ku ci gaba da rike majalisar dattawa na kasar Kamaru
kadan Allah ya yarda mu ne tunda dama mu muke rike da shi kuma mun fi su yawa muna da councilor da yawa ciki
to daga kasar Kamaru sai kasar Saliyo inda idan masu aure na biye da mu a cikin shirin da ya gabata mun kawo muku kadan daga cikin wayanar da aka toya a zaben shugaban kasar wanda yasa yanzu haka za a tafi zagaye na biyu domin ba wanda ya samu kashi 55 da ake bukata dan takara ya samu kafin a ce ya lashe zabe to da yake karawar tsakanin jami'u biyu ne kawai wadanda suka samu kusan abin da ake bukata wannan yasa sun shiga zauracin sauran jami'u domin neman goyon bayan su amma jami'iya ta zo ta uku a zaben wato jami'ar NGC ta ce ba za ta marawa kowa baya ba a jami'iyance amma ba ta na ƴaƴanta jefa kuri'a ba amma fa ba a jami'iyance ba abokin aiki na sashen turanci James Botti ya tattauna da Julius Spencer mai magana da yawan wannan jami'iyar ya shedawa James dalilin sun daukar wannan mataki da farko dai James ya tambaye shi ne shirin su game da wannan zaben.
The party is saying that it is not going to endorse or enter into a coalition with either.
A matsayin mu na jam'iyya mun yanke shawara ba za mu shiga kowace yarjejeniya da kowace jam'iyya ba, amma ba mu hana 'yan jam'iyyar da magoya bayan mu zuwa jefa kuri'a ba. Abinda muka ce musu su tafi su jefa kuri'a da kasar mu Saliyo a zuciyarsu.
Haka kuma James ya ce ma Dr. Spencer tunda ba zabi dan takarar naku ba kuma kun ce ba ku goya kowace jam'iyya baya kenan kun yarda da dukkan ɗan takarar guda biyu kenan.
Definitely we had a series of consultations across the country with our members and supporters and virtually almost unanimously the view was that we should not endorse either.
Ba shakka mun zagaya kasar baki daya domin tattaunawa da ƴan jam'iyyar mu kuma kusan gaba daya ra'ayi ya zo daya cewa kar mu marawa kowace daga cikin waɗannan jam'iyyun baya. Fatar mu shine ba wai jam'iyyar mu ta zama taje kana yika ba, abinda muke fata shine mu ci gaba da kasancewa jam'iyyar da za ta ci gaba da bada suka ga gwamnati, amma fa suka mai ma'ana wanda zai rika magana da yawun talaka ko mai karamin karfi a kasar mu.
Daga ƙarshe James ya ce da Dr. Spencer baya ganin kin marawa ɗaya daga cikin 'yan takara baya tamkar nuna rashin dattako ne ga ɗan takarar nasu. Amma Dr. Spence ansa da cewa,
well, he did show leadership by stepping forward to take part in the competition and endorsing either of the two parties now in our view would not be showing national leadership.
Muna da taku ya wuce shiga takara aka fafata da shi. Marama ɗaya daga cikin jam'iyyun baya ba shi ne nuna da taku ba. Muna ganin zai fi baiwa ƙasar gudunmuwa a majalisar dokoki maimakon ya marawa ɗaya daga cikin jam'iyyun baya.
To masu aure, da wannan tattaunawa ce mu kawo ƙarshen shirin gaba ɗayansa. Yanzu a madadin wakilin mu na Jamhuriyar Kamaru Muhammad Awul Garba da bakinsa, sai abokin aikin mu na sashen turanci James Botti da Baba Yakubu Makeri da Solomon Abu da Julie Gresham da suka rera sautin shirin. Ni madugun shirin Ladan Ibrahim Auke cewa sai wani sati cikin ikon Allah.
Kuna sauraron shirye-shiryen sashen Hausa na murya Amurka ne daga nan birnin Washington DC. Yanzu kuma sai rahoto na musamman.
Jihar Benue da ke arewa ta tsakiyar Najeriya ta yi fama da tashin hankali da ya yi sanadin rasa dimbin rayuka da asarar dukiya masu yawa. Daga shekara ta 2013 zuwa shekara ta 2017, rikicin da ake danganta shi da manoma da makiyaya ya yi sanadin kai hare-hare kan yankuna 47 a ƙananan hukumomi 14 da ke jihar. Jihar Benue dai ta yi asarar kashi 47 na kuɗin shigarta, ta kuma sami matsalar kwararowar al'umma zuwa jihar don gudanar da noma da kiwo saboda yanayi na dausayi da jihar ke da shi. Wannan yanayi ya janyo dumamar yanayi da kwararowar hamada da suka taimaka wajen rurutar rikicin tsakanin manoma da makiyaya. Kan haka gwamnatin jihar ta Benue tare da haɗin gwiwar masu ruwa da tsakin jihar ta yunƙuro don samar da dokar hana kiwo a fili wanda a ganin su zai magance matsalar tashin hankalin.
Through consultation and research, we discovered that the global best practice for animal husbandry is ranching.
Gwamnan jihar Benue kenan Samuel Otom ke cewa cikin neman shawara da bincike da suka yi sun gano cewa kasashen duniya da suka ji gaba a bangaren kiwo sun yi shi ne ta hanyar kebe dabbobinsu a wuri guda. Yace wannan shine dalilin da muka kirkiro da dokar nan ta hana kiwo a fili da kafa dokar kebe dabbobi a wuri guda. Gwamnan yace duk wani da bai gamsu da shirin kebe dabbobi a wuri guda ba kofa a bude take da ya kawo wata hanya da tafi wannan saboda kuwa doka ce da al'ummar jihar Benue suka buƙaci gwamnati ta yi. To sai dai daga dukkan alamu makiyaya a jihar ta Benue basu gamsu da dokar ba. Kamar yadda shugaban kungiyar Fulani makiyaya a jihar ta Benue Alhaji Ubi Haruna ya shaida mun.
Dokar nan mu ba ma goyonsa saboda dokar nan ita ne ta kawo mana illa, ita ne ta kawo mana matsala. To dokar nan ba a nuna mana ga yanda za a yi ba. Kuma mu Fulani makiyaya ba mu da gonaki, ba mu da saura. To sauran waye ne za mu je mu kwashe? Muje mu shinge ma shanunmu. Kaga wannan ma abin dubawa ne. Ayan sintirin nan su suka kawo matsala. Kaga ko da rigima ya hada ka da matanka, ba halin ku je gaban sarki, ba halin ku je gaban dan sanda, ba halin ku je gaban alkali. Sune wuka, sune nama. Sune za su yi su yanke hukunci.
Gwamnatin jihar ta Benue dai ta yi kokarin aiwatar da dokar inda ta kafa kungiyar ƴan sa kai da ta yi walakabin Livestock Guard. Alhaji Aliyu Tashaku shine komandan kungiyar.
Mun yi ayyuka da yawa sai ya kasance aikin an samu sauki wanda fadan ya kai ga manoma kowa ya koma yankin shi sai abu guda ɗaya ya rage mana barayin shanu wanda su ne suka ja mu kasudin wannan doka ta kaho saboda ya kai ga sun fara diban shanun mutane duk inda muka samu kaman dan zaman lafiya sai su tada hatsaniya wurin su kori mutane dan su shigo da shanun da suka sato wanda sai gwamnati ta fara neman ina ne mafita tunda wannan an yi bai tsaya ba wannan ai to ai dokan ma hana ya yawo a fili din gaba daya to tunanin ganin wannan shine ko zai iya kawo mafita idan kana zargi na cewa ni na kawo tun kan aifi babana ana fadan tibi da Fulani ni abinda na sani kawai ni a rayuwa na bani da criminal offense wannan tafiya ta mu tana da adalci saboda yaran Fulanin da muke tare da su sun muna aiki tare da su ni a tunanina ma wallahi laifukan mutane ne Allah ke dora musu bala'in nan.
A ranar 1 ga watan 1 na wannan shekara ne dai aka wayi gari da kisan mutane 73 a rana guda daga bisani aka ci gaba da kai hari da ramukan gayya kan mutanen da basu ji ba basu gani ba da daman su mata da yara. Shugaban hukumar bada agajin gaggawa a jihar Benue Emmanuel Shio yace a yanzu haka jihar na da ƴan gudun hijira fiye da 170 da wasu fiye da 10,000 daga kasar Kamaru.
Halin su yanzu akwai damuwa sosai domin suna a kampi. Muna da kampi guda 8 bandi kampi na refugees a Cameroonian refugees wanda suna akwai da local government
wato wanda sun fito daga wani kasashe ke
wanda suna akwai wanda sun fita daga Cameroon su kuma sun kai kaman dubu sun uce 10,000 gwamnati ne gwamnati na Benue shine yana basu abinci da bubuwa kaman sleeping materials kuna kwance mattresses mats blankets mosquito nets and even drugs magunguna.
Gwamnatin tarayya dai ta dauki matakan dakile rikicin ta hanyar tura dimbin jami'an tsaro a jihar. Shugaban kungiyar Miyetti Allah Cattle Breeders a shiyar arewa ta tsakiya Alhaji Danladi Ciroma yace
duk wannan tashe-tashen hankula abin da ya firuru ta su yanzu a ko ina kowa ina suna tada jijiyoyin wuya
saboda wannan doka da wannan gamna na jihar Benue yayi. To kaga idan har gwamnati bata tsaya, ita gwamnatin tarayya zan ce ya kamata ta shigo wannan abun dumu-dumu, kungiyoyin shari'o'i su shigo wannan abun dumu-dumu. Wannan doka da gwamnatin jihar Benue ta zo da shi, ya kamata a gaggauta janye shi. Idan aka janye wannan doka, ni na tabbatar muku wurare da yawa hankun kula zai kwanta ba wa Benue state kadai ba.
Shi gwamnan jihar Benue yayi bayanin cewa tun daman ana samun matsala kafin ma suka ga kamar ya kamata su sa wannan doka. Ba ka ganin kamar dokan an yi domin a kawo gyara ne?
Ba shakka. Shi gwamnan jihar Benue mun zauna da shi ba daya ba ba biyu ba. Bayanin da da yake mana yakewa al'umma idan ya tara su, yana ce mana shi gaskiya dabbobin da suke shiga jihar Benue suna mai yawa. Kuma accepted mun amince tabbas haka ne, saboda kiwo kowa zai nemi inda zai kai dabbobin sa inda za su koshi. Muka lura da haka, mu ma mun yi sensitization, mun jawo hankulan fulanukan da waɗanda suke kiwo cikin jihar Benue. Muka ce to gaskiyar lamari dabbobi suna yawa a cikin wannan jiha a jaye, kuma sun amince sun jaye. Shi kuma gamna kafin tun lokacin da fara maganar dokar nan ya ce shi kansa an aife shi tare da Fulani a garinsa, saboda haka ainihin Fulaninsa ƴan ƙasa zai ba su inda za su zanna, zai ba su inda za su shayar da ruwa, babu matsala. Sai muka ga yanzu gaba ɗaya ma sai abu ya juya, maganan Fulani ƴan ƙasa ma babu. To shine wannan abun ya bada mamaki. Mu dai ba ma goyon ba su laifi. Duk wanda ya laifi in gwamnati ko hukuma ta kama shi hannu ta hukunta shi.
Kwanakin baya hukumomi sun yi bayanin cewa akwai waɗanda suke shigowa daga ƙasashen waje waɗanda ko al'umman Fulani kuna goya musu baya. Me za ka ce?
Tunda ana mana ana zargi cewa akwai Fulani da suke shigowa daga wani ƙasashe, mu yanzu gwamnati ta goya mana baya, ko ba haka ba, ta goyawa kungiyoyi baya yadda za su samu su shiga cikin Fulanin sosai, su gano waɗanne ne Fulanin ƴan Najeriya, waɗanne ne baƙin Najeriya ba.
Wani irin goyon baya?
Goyon baya kamata kungiyoyin nan na makiyaya, gwamnati ta ba su support da kayan aiki ko motoci ko kuɗi a shiga dazuzzuka, don wannan abu babban aiki ne. Balle kuma wannan tashe-tashen hankula wanda ya buga hankalin duniya gaba ɗaya, ya kamata a tashi a yi wani abu a kai. In akwai waɗansu shugabannin da za a ɗauka haɗa da hukumomin ma a shiga dazuzzukan tare, mun amince da wannan a yi, saboda a gane waɗanne ne ƴan Najeriya, waɗanne ne baƙin Najeriya ba. Saboda waɗanda ake kiran su baƙin Najeriya nan ba, suna ja mana baƙin jini. Ya kamata su koma inda suka fito, kowanne ne su tsaya a ƙasashen su na aihuwa. Mu kuma mu tantance kanmu don mu zamanto mutane masu gaskiya, kuma mu tsare mutuncin ƙasarmu.
Al'ummar jihar dai na ganin ziyarar da shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ya kai jihar ta Benue zai taimaka wajen shawo kan matsalar tsaro a jihar, musamman saboda ganawa da yayi da masu ruwa da tsaki don fahimtar matsalar da hanyoyin magance ta. Zainab Babaji, muryar Amurka daga makurdi a jihar Benue, Najeriya.
Kuna sauraron shirye-shiryen sashen Hausa na muryar Amurka ne daga nan birnin Washington DC. To madalla, da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na yanzu, sai kuma can anjima da hantsi za mu sake dawowa da wani sabon shirin in Allah yarda, inda za ku ji mu ɗauke da shirin nagari na kowa wanda Sahabu Imam ke gabatarwa. Yanzu a madadin sauran abokan aiki a nan sashin Hausa na murya Amurka, ni Nazar Ahmad Hausawa ke cewa a huta lafiya.